Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta farko a watan Yuni, da fatar an waye gari lafiya. Alher Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jiya Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta ya kai miliyan 80 nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allura zuwa wuraren da ake bukata. Masu adawa da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 12. Da alama kungiyar Taliban a shirye suke su karɓa abinda ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin ƙawance sun kammala janyewa daga Afghanistan.
Labaran kenan. An kammala zaman sauraron bayanan jama'a kan bukatar yi wa kundin tsarin mulkin Najeriya kuskurima. Kowane bukatoci al'ummar yankin kudu maso gabashin kasar suka gabatar?
A samu kadin state a wajen yanki, kuma akwai bukatar da suka gabatar da samun masu fama da kasa da ke tuwa a kan al'amuran da suka shafi ayyuka a gwamnati da kuma yanki. Haka ma mata sun gabatar da korafi na cewa suna son kulawa.
Yayin da hukumomi ke ci gaba da neman hanyar shawo kan matsalolin tsaro a Najeriya, shugabannin addinai da kungiyoyi masu zaman kansu na ƙara kira ga al'umma su koma ga Allah bisa dalilin cewa
waɗanda za su shigo nan jihar Kano to su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani. Sa'an nan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro, su mata su samu takarda daga jami'an tsaro na can domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne, ba kuma barayin shanu ba ne.
Yau kuma a shirin manuniya.
A gyara tsarin mulki, a ba jihohi dama su samu 'yan sanda nasu.
Wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya. Wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da kanu wannan gwamnonin Najeriya sai ta ci gaba.
Mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa, gwamna da mataimakin gwamna rigar kariya.
Ko yaushe in muka shiga siyasa sai a kada mu a sa doka cewa a cikin sanatocin na uku ɗaya ya kamata a ce mace.
To kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta ya kai miliyan 80 nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allura zuwa wuraren da ake bukata. Sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin alluran miliyan 19 za a raba ta ne ta hanyar shirin COVAX, tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar don tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu ƙaramin ƙarfi da matsakaita. Miliyan 6 daga ciki za a raba su a yankuna masu muhimmanci da waɗanda suka shiga cikin shirin, waɗanda suka haɗa da Canada da Haiti da Kosovo da Mexico da Jamhuriyar Koriya da Ukraine da West Bank da Gaza, tare da Masar da Georgia da Iraki da Jordan da Yemen da kuma ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya. Masu adawa da Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 12. Masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada kuri'a cikin hanzari zai rikita ƙoƙarinsa na mintunan ƙarshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar kungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta kulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare, wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen Prime Minister daga kan kujerarsa. Yayin da masu adawa da shi suke aiki don kafa wata haɗaka a 'yan kwanakin nan, Netanyahu da abokanansa sun ƙarfafa wani kamfe na matsin lamba a kan tsoffin magoya bayan da suka haɗa da shugaban jam'iyyar Yamina Naftali Bennett da mataimakin shugaban Ayelet Shakid. Netanyahu yana fuskantar tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa da ake tsammanin zai yi iyakar iyawa ya ci gaba da zama a kujerarsa. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare demokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alƙalai sun tsawatar ko kuma ana auna su watakila saboda alaƙar su da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa. Yayin da ƙasar Algeria ke shirin gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki a wannan watan, gwamnatin ƙasar na ƙara tsanantawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati. A cikin babban birnin ƙasar Algiers da sauran birane, mahukunta sun haramta zanga-zangar mako wanda ƙungiyar Hirak mai shekara biyu ta shirya, galibi na kawo cikas ga ayyukan gwamnati.
Kada yi nisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu faro takon da batun gyaran kundin tsarin mulkin Najeriya. Alphonsus Okoro-Igwe na ɗauke da ƙarin bayani.
Kwamiti na musamman na majalisar wakilai akan yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska ya kammala zaman jin bahasi na yankin kudu maso gabas, wanda aka gudanar na tsawon wuni biyu a Enugu, babban birnin jihar Enugu, inda batutuwa kamar samarwa yankin ƙarin jiha da inganta rayuwar nakasassu da kuma ƙarawa mata ƙwarin gwiwa a harkar siyasa suka fi jan hankalin jama'a. Honorable Shehu Ahmad, mai wakiltar mazabar Bungudu Maru na jihar Zamfara, majalisar wakilai da ya halarci wannan zaman, ya yi ƙarin haske.
To alhamdulillahi dai akwai batutuwa da dama wadanda mutane suka gabatar da bukatunsu, wadanda suka daidai da abinda suke bukata. Wannan sun nemi a samu garden state wanda suka yi masuna a Dada state, garden jiha kenan a wannan yanki. Kuma akwai bukatar da suka gabatar da samun masu fama da ƙasa da tetuwa a kan al'amuran da suka shafi ayyuka na gwamnati da kuma yanki na mu'amala da kowaɗanne irin kamfanona, kuma kamfanonan da suke jirga-jirga al'umma kamar shigar sama motoci da sauransu, suna samun damuwa idan suka je wurin saboda na ƙasar da suke tsaya suka yi cutu sosai kafin su samu biyan bukata. Sun gabatar da wannan ƙorafi. Haka ma mata sun gabatar da ƙorafi na cewa suna son kulawa a kan wasu damuwaki da ke samuwa a ɓangaren takara gurabun siyasu muƙamai da gwamnati ke bawa wurare daban-daban don su ma su samu damar ba da gudunmuwar da ya kamata su bayar. Kamar yadda kuka faɗa, muka kuma tarkata waɗannan buƙatu na al'ummar wannan yanki na kudu maso gabas, za mu zanna a yi musu karatun tanadi domin a ga cewa an samu musu da buƙatunsu da suka buƙata da daidai da buƙatun al'ummar su baki ɗaya.
A yayin da Honorable Tobio Okechukwu, mai wakiltar Aninri Ogu Ojiri ba da ya jagoranci zaman, ya shaidawa manema labarai cewa ya ce an yi kundin tsarin mulki da dokoki ne saboda mutane, kuma muna iya gyara su yadda muke so a kowane lokaci. Muddin gyara su zai magance ƙalubalolin da jama'ar muke fuskanta. Amurka ta gyara nata kundin tsari sau 27, haka zalika jihar Alabama ta Amurka ta gyara nata fiye da sau 900. Sabili da haka, muna sa ran cewa za mu ci gaba da gyara dokokinmu, musamman shi kundin tsarin mulki, har sai ya magance matsalolin da ke addabarmu. Yanzu jira ake a ga irin rawar da majalisun zartarwa da na dokokin Najeriya za su taka wajen magance muhimman koke-koken da aka tattaro daga waɗannan zaman, domin maido da ƙasar kan tafarkin zaman lafiya da lumana. Alphonsus Okoro-Igwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
Tuwa gaishe ka, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, ga Muhammad da ƙarin labaran duniya.
Da alama kungiyar Taliban a shirye suke su karɓa abinda ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin ƙawance sun kammala janyewa daga Afghanistan, a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya. Rahoton wanda kwamitin saka ido kan takunkumi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar jiya Alhamis kan Afghanistan ya yi gargaɗin cewa, yayin da kungiyar Taliban ke ci gaba da bin ƙa'idojin yarjejeniyar shekarar da ta gabata tare da Amurka, amma sun faɗaɗa ikonsu, suna yin aiki kai tsaye kan sama da rabin cibiyoyin gudanar gundumomin ƙasar, yayin da suke da iko da kusan kashi 70 cikin 100 na yankunan da ke wajen biranen ƙasar. Kuma hukumomin leƙen asiri na ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa wannan na iya zama farkon farawa. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta kaddamar da yaki da cin hanci da rashawa a hukumance a matsayin wani muhimmin abu ga tsaron ƙasa. A karan farko jiya Alhamis, Biden ya fitar da sanarwa kan tsaron ƙasa, inda ya bayyana ajandarsa ta yaki da cin hanci da rashawa. Cin hanci da rashawa na barazana ga tsaron Amurka da daidaiton tattalin arziki da kokarin kasashen duniya na yaki da talauci da kuma raye kasashe da ita kanta demokuraɗiyyar, a cewar shugaban a sanarwar da ya fidda. Amma ta hanyar dakilewa da kuma yaki da cin hanci da rashawa yadda ya kamata, da nuna muhimmancin gwamnati mai kwatanta gaskiya da kuma sauke haƙƙin da ke wuyanmu, za mu iya sama wa Amurka da wasu gwamnatocin demokuraɗiyya muhimman abu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Yayin da 'yan Najeriya ke gabatar da sauye-sauyen da suke nema a yi a kundin tsarin mulkin ƙasa da suke gani zai kawo ingancin rayuwa, shugabannin addinai da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu sun fara jan ra'ayoyin al'umma da neman komawa ga Allah a matsayin matakin farko da zai kawo canji a lamuran ƙasar. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Zainab Babaji ta hada mana.
Kungiyar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da yin adalci a rayuwa, wato Grace and Light, ta shirya taron addu'o'i na musamman don kai kuka ga Allah kan matsaloli daban-daban da Najeriya ke fuskanta. Addu'o'in wanda kungiyar ta ce za a gudanar ne a wurare daban-daban a cikin birnin Jos, tun daga shataletalen farar gada zuwa mararrabar jama'a a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu a ranar Alhamis 10 ga watan nan na Yunin shekara ta 2021. Coordinator kungiyar Grace and Light, Madam Tasi Gata, ta ce sun haɗa gwiwa da wasu ƙungiyoyin addinin Krista da majami'u don gudanar da addu'o'in.
Taron nan shiri ne da muka duba yanayin Najeriya gaba ɗayanta da matsaloli da ya same mu shekaru da dama muna ciki ba sa canji, kuma mun tabbatar na addu'o'i, sai dai kuma abubuwa ba su canza ba. Yawa da biyara can, kidnapping can, ana fada nan ba mu jitu da juna ba yanda ya kamata. Son kai, kowa yana son abun kanshi, abubuwa sun yi tsada. Sai muka duba muka gane cewa wannan magana fa ya fi karfin mutum, ya fi karfin gwamnati ma. Dalilin kenan da muka duba ya kamata mu sake komawa mu kira jama'a a fito a yi addu'a saduda, a mika kai ga Ubangiji, a roke shi gafara.
Suwa da wa kuka gayyato domin yin waɗannan addu'o'i?
Wannan gayyata ya shafi duk ɗan Najeriya, amma tun da mu muna da ayar da muka kama a cikin Krista, mun fara gayyatar Krista. Amma kuma duk wanda yana ji yana da addini, ba mu fito yaki da kowa ba, ba mu fito ce ma Allah ya yi yaki da wani ba, ba ma nuna yasa ga kowa, sai dai kowane mutum ya koma ya roki inda shi ya kasa domin Allah ya gyara ya yafe mana.
Rabaran Sylvester Dachamo na daga cikin waɗanda za su jagoranci roƙon yafiya daga Allah, ya ce neman Ubangiji ya shigo lamarin Najeriya shine kaɗai mafita.
Ganin yanayin ƙasarmu Najeriya kuma da duniya yadda take gaba ɗaya, mun gane lallai gaskiya mun shiga matsala, mun shiga damuwa wadda ya fi karfin abin da za a duba mutum. An kuma duba littafi mai tsarki, mun gane cewa idan duniya ya zama yadda ya zama haka, babban abu shine a koma gaban Ubangiji a nemi gafara. Dan a gaskiya yanayinmu a yau Allah ya juya fuskarsa, ba abin da ya zama da albarka, ba abin da ya zama da karuwa a zaman mutum ko iyalai ko ƙasa kanta, Ubangiji ya juya mana baya.
Kun shaida masu jami'an tsaro ta yadda ba zai zama da tashin hankali ba?
Mun je office na shi commissioner ɗan sanda, mun ba da wasiku, mun je ofisin DSS mu ka ba da wasika, su ma mun ba su magayace su ne wannan abu ba wanda ya bari. Ba za mu yadda wannan abu ya zama wani abin da zai rudar da zaman jama'a ba.
Ɗaya daga cikin jagororin addu'ar da za a gudanar a nan Jos kenan, Reverend Sylvester Dachamo. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
gyara tsarin mulki a ba jihohi dama su samu yan sanda nasu yan sandan da muke da su ba su isa ba
gwamna malam Nasiru Ahmed Rufai kenan game da babbar bukatar barin gwamnoni su samu yan sandan jihohi sai dai kuma wani jagoran kungiyoyi masu zaman kansu ya ce ai gwamnonin kasar ne ma matsalar wannan kasa
wannan mutane guda 36 gwamnoni da ake da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da kano wannan gwamnonin Najeriya sai ta cika ba
ita kuwa kungiyar nan ta muryar talaka saba sabar sabule rigar kariya suka ce ai ga dukkanin masu mulkin wannan kasa
mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamna rigar kariya
game da bikin baje bukatar baiwa kananan komai cikakken yancin gashin kai kowa alaji tanko ya kasa ya ce ba da shi ba saboda yana da dalilai
kudaden da ake ware kananan hukumomi su kansu shugabannin kananan hukumomi ba su ake baiwa ba gwamnoni da komishinoni suke kwashe kudi
su kuwa mata cewa suke tunda ba su iya dargar dandalin siyasa ba to a ba su dama a kundin tsarin mulkin wannan kasa
ko yaushe in muka shiga siyasa sai a kada mu a sa doka cewa a cikin sanatocin na uku daya ya kamata a ce mace ce ko wace jaha
to shin anya kuwa wannan kuskurimar kundin tsarin mulki ma za ta kai labari
wannan dai anya abin nan ne da ake cewa an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta
wannan fa kadan ne daga cikin irin batutuwan da zamu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya shiri na 16 da ke shimfida shimfidar share hawayen yan kasa musamman dai waɗanda ake mulka mai yiwa kuma maganar murgina marmarar markade matsananciyar matsalar da ake ganin yan kasa na da ita akan abubuwan da ake gani a kundin tsarin mulki ce ta sa yan majalisar kasa suka tattara suka taturo aikin tunkuɗe damuwar da ke damuruwa a cikin kundin tsarin mulkin kasar baki daya tunma dai masar jantare Najeriya suka ja gaba wajen zagaye jihohin Najeriya da niyyar jin ra'ayoyin yan kasa akan irin kuskurimar kwashe kwantattun kurakuran da ake ganin sun kwashe lokaci a kundin tsarin mulkin wannan kasa a wurin wannan sauraron ra'ayoyin yan kasa ne kuma aka ji gwamna Malam Nasiru Ahmed Rufai jihar Kaduna na cewa babbar damuwar gwamnoni ita ce maganar ba su damar damawa wajen dawo da yan sandan jihohi da kuma tsarkake tsarin shari'a
mun riga mun sha fada muna son a gyara tsarin mulki a ba jihohi dama su samu yan sanda nasu domin yan sandan da muke da su ba su isa ba da na biyu sha'anin shari'a domin tsarin mulki ya ce National Judicial Council su ne za su nada alkali mu a ganin mu wannan ba tsari ne mai kyau ba kuma gashi dai ana ganin wahalan da alkalan mu suke sha shi yasa muke ta matsawa a raba wannan abu a bar jihohi su sa alkalan su mu abubuwan da suka fi damu kenan a jihar Kaduna domin matsalan mu na tsaro mutane su yi laifi a shekara biyar ana shari'a an kasa daure su
sai dai irin wannan bukata ta gwamnonin Najeriya kuma ta tabkatar gade tun kafin ta taka da nisa domin Alhaji Tanko ya kasan da dattijo ne a arewacin Najeriya ya ce yan sandan jihohi na da matukar hadari a kasa yana mai cewa sabanin ra'ayoyin yan kasa kuma na bada cikakken yancin gashin kai kananan komai shi gane yake ya kamata a katse su
na san hadarin yin dan sanda na jiha ko na karamar hukuma babban hadarin sa shine jam'iyyar da take kan gadan karagar mulki duk wanda za a nada ya dauki yan sanda aiki zai zama sai dan mai goyon bayan wannan jam'iyya zai dauka to a ƙarshe za a kare zaman yan sandan ba na ƙasa bane na jam'iyyar da take mulki
da yawa suna maganar a karawa kananan hukumomi karfi sai aka ji kana maganar a katse kananan hukumomin gaba daya me ya kawo wannan
saboda kudaden da ake warewa kananan hukumomi su kansu shugabannin kananan hukumomi ba su ake baiwa ba gwamnoni da komishinoni suke kwashe kudin suke abin da suka ga dama da shi da ai haka gara wa'annan kudi a tattara a raba su biyu a kare yawan yan sanda da go kudin a yi amfani da su da sauran abubuwa da za su amfani da jama'ar kasa ga baki daya
sai dai kuma ra'ayin dattijo Alhaji Tanko ya kasa na katse kanan komai ya gaza karo da ra'ayin kungiyoyi masu zaman kansu da suka yi wata kakkiya zuwa zauren tsarin ra'ayoyi na MSA da jantare Najeriya kan kuskurimar kundin tsarin mulkin Najeriya Comrade Ibrahim Wayya shi wakilci kungiyoyin da ya ce ya kamata a ga yau duniya cewa idan akwai matsala a Najeriya dai to babu matsala da ta kai gwamnonin Najeriya da ya ce su suka turmuzi hancin Najeriya akan irin turmutsi musin da ta tsinci kanta a ciki
shi kansa wato yadda tsarin ma karamar hukuma yake a sa shi a cikin kundin tsarin mulki ya zama su ma suna da kayyadaddan lokaci na saukar su shekara hudu kamar gwamna kamar shugaban kasa sannan kuma hukumomi na zabe na jihohi a ruguje su ya zama na hukumar zabe guda ɗaya kawai ita kadai ta tarayya ta tata dinga gudanar da zabubbuka da na gwamna da na shugaban karamar hukuma da na shugaban kasa
amma ba ku tunanin fargabar da wasu ke cewa kanan hukumomin nan a haka ma ana ganin kamar ana almubazzaranci banta a basu dama
akwai wanda suka kashe Najeriya an wannan mutane guda 36 gwamnoni da ke da su duk su suka kashe mutum miliyan 200 a Najeriya wallahi yau in a ce za a yakace waɗannan abubuwan da kanan wannan gwamnonin Najeriya sai ta cigaba
da yake da ma Bahaushe ya ce Allah daya gari bamban an samu bambancin ra'ayi na kungiyoyi daban-daban akan maganar kawo karshen dukkanin damuwa kungiyar nan ta muryar talaka ta sowa ta tana mai tabbatarwa da duniya cewa bukatu ne guda uku kuma ciki har da maganar cire rigar kariya ta shugaban kasa da mataimaki gwamnoni da mataimakansa a Najeriya da kungiyar ta ce wannan ce mafita
sunana Comrade Bishir Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakarda na kungiyar muryar talaka ta kasa to mun gabatar da shawarwarin mu ga shi wannan committee na sauraron ba'asi akan matsaloli kamar haka guda uku na farko matsala ta bako da dan kasa wanda tana daya daga cikin matsaloli wanda suka kawo rikice-rikice na kabilanci da bangaranci a Najeriya kuma wanda ya jiho kasar mu cikin hali na rudani abu na biyu shine mun yi kira akan cewa ya kamata a cire ma shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa gwamna da mataimakin gwamnati rigar kariya kira na ƙarshe da muka yi shine batun babi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya ya kamata a yi mai garan bawul ta yanda idan gwamnati ta ki baka ilimi zaka iya kai ta kotu misali in gwamnati bata baka tsaro ba ya kamata a ce zaka iya kai ta kotu a hukunta ta akan ku bata baka tsaro ba
sai dai kungiyar kwadago da jam'iyyar matan arewa zuwa suka yi da wasu sabbin bukatu da suka ce suna su ya sha bamban
to sunana Comrade Kabira domin jibir wanda na wace ki kungiyar kwadago ta kasa da kuma gamai kungiyoyin kwadago na jihar Kaduna Katsina Kano da kuma Jigawa muna nan akan bakan mu na cewa mafi karancin albashi ya zauna akan matsayin da yake yanzu wanda a dinga yanke shi a matakin kasa ba wai a sako da shi jihohi su dinga deciding akan abin da za su biya ba sannan mun roki kuma bawa majalisu kotuna da kuma kananan hukumomi cin gashin kansu domin muna ganin idan aka ba waɗannan cin gashin kansu to tabbas za a samu ci gaban al'ummar Najeriya ma gaba daya
Ibrahim Musa Saula shugaban jami'an matan arewa mun gabatar ya kamata a ba mata dama su ma su shiga siyasa mu ma mu samu sanatoci da kuma masu wakiltar mu da yawa a sa doka cewa a cikin sanatocin nan uku daya ya kamata a ce mace ce
kowace jaha to ai kuma ana cewa demokradiya ce zabe za a yi
to kuma je za ku ban mu ne a nan arewa ko yaushe in muka shiga siyasa sai a kada mu
wannan taron a taron tattaro tarin hujjoji na yan kasa akan kuskurimar kwashe kurakuran kundin tsarin mulkin wannan kasa ya tashi da tsibirin tsantsar ra'ayoyin wasu wanda suka rantsu wannan taro ciki har da masu neman ganin an kirkiro musu sabbin jihohi to sai dai tuni tambayar da suka fara tankadan tunkudawa ita ce daga nan kuma sai ina sanata Kabiru Ibrahim Gaya na jihar Kano shine limamin emisar jantare na jihar da suka jagoranci zaman da aka yi a jihar Kaduna
ra'ayin mutane guda 77 ne suka kawo kuma da daman su mun ji su sai dai wanda ba su iya zuwa bayan sun kawo takardar su amma da ba su iya zuwa san bayani ba takardar su na hannun mu zamu duba mu gani shawara mai amfani zamu dauke ta bayan an gama zamu kawo majalisa mu zauna mu wasa da TJ mu duba wannan ra'ayoyin mu tantance mu dauki wanda aka fi yarda da shi sai mu kai shi ga majalisa majalisa kuma ta Senate za ta duba ra'ayin mu ya zo dai akan duk wannan batu da muke da su shikenan sai mu tabbatar mun yarda da su da majalisar tarayya da Senate sun yarda sai kuma a dauki wannan takardun sai a tura jihohi sai mun samu kabibusa uku na majalisar jiha na Najeriya sun yarda kan wannan
da ji ko da tunani na tabbatar da tantagaryar takun da za a taka kafin tabbatar da kuskurimar kundin tsarin mulkin wannan kasa wasu ka iya tunkuda tambayar tantama da tababar tabbatar da wannan kuskurima kuma irin wannan tambaya manuniya ta tunkudawa masani kuma mai fashin baki akan al'amuran da kan kai kuma Dr. Yahuza Ahmad Getsan da ya halarci wannan taro
ita wannan kuskurima wani abu ne da ake cewa wato motsi ya filabewa amma a zahirin gaskiya ga wanda ya san me ake nufi da gyaran kuskurima na dokoki irin halin da kuida da kuma wato rashin kishi da nuna halin ko unkula da kuma wasu abubuwa da suke na san zuciya waɗanda suke shiga cikin al'amura na tsarin gudanar da gwamnati zamu iya cewa wannan dai an yi abin nan ne da ake cewa wato an tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma a zahirin gaskiya ayar ma da aka tashi ko ita babu jefa tsakuwar kawai aka yi a baki aka fasa saboda kawai a ce an tauna ta
to duka kuma da wannan shirin manuniyar wannan mako ya nuna a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da tankadan tato muku a nan muryoyi musamman ma dai sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin mako ya kan murde makokon matsalar da ka iya matse tsarin tsibe wannan shiri a kowace ranar Juma'a da safi sai kuma sauran dukkanin abokan abokan aiki da kan taimaka wajen kawo muku wannan shiri. Ni Isa Lawal Ikrari na shirya na gabata nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.
A gaida na ikaran sai ku tare shi mako mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila. Yanzu kuma ga nasiha jama'a.
Magana wanda yake yi zagi yanzu a kan maganan zamantakar mutanen mu yanzu na sun tayar hankali ta ta'addan nan da Allah su yi hakuri su ajiye makamin su nan su je su nemi bukatar su wajen gwamnati ta biya musu mu da su duk mu zama zaman lafiya in ba zaman lafiya ba cin gaba na ƙasa su ma ɗan uwan ne duka musulmai ne waɗansu suna aikata wannan kuma shi kagan Allah yake ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره to duk mutum da aikata na alheri yana gani kuma na sharri yana gani saboda wannan murai din su su mutane ba su kunafin ba su akada mutane suna cikin mutane ba su satan duniya ba su tayar hankali duk mai kai haina kai ne murai din su su aje makaran su jin su nemi bukatar wajen gwamnati ta biya musu gwamnati su rauke shi ku zamna mu da su zaman lafiya su kawo hada wassalam.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A jihar Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da cewa za ta raba allurar rigakafin COVID-19 da yawan ta ya kai miliyan 80 nan da zuwa ƙarshen watan Yuni, wanda ta fitar da ainihin shirin kan raba miliyan 25 na farko na allurar zuwa wuraren da ake buƙata. Sanarwar da aka jima ana jira ta nuna cewa da yawa daga cikin allurar miliyan 19 za a raba ta ne ta hanyar shirin COVAX, tsarin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar don tabbatar da samun rigakafi ga kasashe da yankuna masu karamin karfi da matsakaita. Masu adawa da firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi aiki jiya Alhamis don shirya kuri'a 'yan majalisa cikin hanzari don kawo ƙarshen wa'adin mulkinsa na shekara 12. Masu hamayya da Netanyahu suna fatan kada kuri'a cikin hanzari zai rikita ƙoƙarinsa na mintunan ƙarshe don tarwatsa sabuwar haɗakar tasu. Dambarwar siyasar ta fara ne bayan da wata babbar kungiyar jam'iyyun siyasar Isra'ila ta kulla wata yarjejeniya mai rauni a ranar Laraba da daddare wacce za ta iya kawar da daɗaɗɗen firaministan daga kan kujerarsa. An dakatar da masu zanga-zanga kuma an tsare masu rajin kare demokuraɗiyya da 'yan jarida. Lauyoyi da alƙalai sun tsawatar ko kuma ana auna su, wataƙila saboda alaƙarsu da ƙungiyoyin masu zanga-zangan neman canji a siyasa. Yayin da ƙasar Algeria ke shirin gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a wannan watan, gwamnatin ƙasar na ƙara tsanantawa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da sauransu sun ce ana tsarewa har ma da ɗauri ga masu sukar gwamnati. Da alama ƙungiyar Taliban a shirye suke su karɓa abin da ba su samu ba ta hanyar tattaunawa da zarar Amurka da sojojin ƙawance sun kammala janyewa daga Afghanistan, a cewar wani sabon hasashe da aka yi dangane da bayanan sirri daga mambobin ƙasashen Majalisar Ɗinkin Duniya.
Masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin da wannan lokaci, sai ku tari abokan aikinmu daga birnin tarayya Abuja domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da Chubahiro Dieudonne da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.